sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Juma'a ya yi watsi kai tsaye da ikirarin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na cewa ya kamata a ce shi Pence ya soke sakamakon zaben shekara ta 2020. Yana mai cewa abinda tsohon shugaban ya faɗa ba daidai ba ne. A wani jawabinsa ga kungiyar Federal Society mai jaddada fassara da kuma aiki da kundin tsarin mulkin Amurka kamar yadda aka rubuta shi tun asali, Pence ya taɓo yunkurin da Trump ya yi a wannan makon na yada ikirarin nan nasa cewa ya kamata a ce shi Pence ya ɗau matakin ganin Joe Biden bai hau gadon mulki ba. Abinda shugaba Trump ya faɗa ba daidai ba ne, inji Pence, ya ƙara da cewa ba ni da hurumin soke zaben. Ko da yake ko can baya ma Pence ya kare matakin da ya ɗauka a ranar 6 ga watan Yunin bara, har ma ya ce ta yiwu shi da Trump ba za su ƙara yin tozali ba saboda abin da ya faru a ranar. Kalamansa na jiya Juma'a ɗin shi ne karan farko da ya yi matuƙar yin hannu riga da Trump zuwa yanzu. Shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping sun yi alkawarin ƙara danƙon zumunci don su taka ma Amurka biriki, yayin wata ganawa jiya Juma'a gabanin bikin buɗe gasar Olympic ta shekara ta 2022 a birnin Beijing. Ganawar ta su Putin da Xi, wadda ita ce ta 28 a cewar gwamnatin China, ita ce shaida ta baya-bayan nan cewa ƙasashen biyu sun daɗa yin kusa da juna yayin da dangantakarsu da Amurka ke daɗa tsami. Wannan ganawar ta faru ne a wani lokaci na babban al'amari ta yadda Rasha ke girke sojoji sama da 100,000 a kan iyakarta da Ukraine tare da buƙatar wani tabbaci daga NATO, wadda ita ce ƙungiyar tsaron bai ɗaya ta ƙasashen yamma. A wata ƙaruwar ayyukan yi ta bazata, kamfanoni a Amurka sun samar da guraben ayyukan yi wajen 467 a watan jiya, wanda hakan wata alama ce cewa tattalin arzikin Amurka na daurewa duk da ƙara yaduwa da nau'in Omicron na cutar corona ke yi. Rahoton gwamnatin na jiya Juma'a ya kuma ƙara adadin ayyukan da gwamnati ta yi hasashen za a samu daga watan Nuwamba zuwa Disamba da wajen 709. Rahoton ya kuma nuna cewa rashin ayyukan yi ya ƙaru daga kashi 3.9 cikin 100 zuwa kashi 4 cikin 100, wanda shi ma dai ba wani mai yawa ba ne. Kuma dalilin ɗan ƙarin shi ne an samu ƙarin mutane masu neman ayyukan yi, kuma ba dukansu ba ne suka samu ayyukan yi nan da nan. Ƙaruwar ayyukan yi da aka gani a watan Janairu, wanda ya saba ma hasasoshin cewa ƙaruwa ƙalilan kawai za a gani, na nuni da zakuwar kamfanoni da dama na ɗaukar ƙarin ma'aikata duk da yaduwar da annobar corona ke yi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi watsi da wata ganawar da aka yi jiya Juma'a tsakanin shugaban China Xi Jinping da shugaban Russia Vladimir Putin, inda shugabannin biyu suka ce za su haɗa gwiwa wajen taka ma Amurka biriki. Abinda muke da iko a kai shi ne salon cuɗanyarmu da kare tsarin rayuwarmu, da kuma duba yadda za mu iya aiki tare da sauran ƙasashe, har ma da inda muke da saɓanin ra'ayi, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki. A wurin ganawar, shugaba Xi ya goyi bayan buƙatar shugaba Putin ta a kawo ƙarshen faɗaɗa ƙungiyar NATO, tare kuma da neman samun tabbaci kan batutuwan tsaro daga ƙasashen yamma, wanda su ne batutuwan da suka sa Rasha take taƙaddama da Amurka da ƙawayenta kan Ukraine. A halin da ake ciki kuma, Rasha ta bayyana goyon bayanta ga ikirarin China na cewa Taiwan wani sashi ne na ƙasarta.
Na Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa ƙasar Mali. To madalla, a ranar 24 ga watan Mayun bara ne, sojojin Mali suka garkame shugaban rukun ƙwarya na ƙasar Ba Ndaw da Prime Minister Moctar Ouane, inda suka tsare su a barkin sojoji na Sondiata Keita da ke Kati. Abin da ya faro da jita-jita a birnin Bamako, daga bisani dai ta tabbata cewar juya mulki ne aka yi, al'amarin da ya cewar dama mutanen kasar sun saba da shi. Tuni kuma a watan Agustan shekara ta 2020, mutane na tambaya kan juya mulkin da aka yi wa marigayi Mr. Ibrahim Bubakar Keita, duk da galibin talakawan kasar sun yi na'am da hakan. A yan bayan nan dai, kasar Mali ta shiga kanun labarai. Da farko dai ga damar rashin tsaro da ke ci gaba da dabebe kasar da makwabtanta a yankin Sahel. A ƙwararre kan yankin Sahel ɗin, Dr. Sadiq Abba ya yi tsokaci kan wannan kaikomo na kasar Mali.
Kamar yadda ka sani, bayan an yi juyin mulki na farko a nan Mali a August 2020, wanda aka hambare gwamnatin shugaba Ibrahim Bubakar Keita da ya riga gidan gaskiya, Allah ya ji kanshi, an yi wa'adi za a yi riƙon ƙwarya na wata 18. Kuma an yi wa'adi tsakanin ECOWAS da su sojojin da suka yi mulki, riƙon ƙwarya hura-hura za ta yi shi sai aka naɗa shugaba Ba Ndaw da Prime Minister Moctar Ouane don su ja riƙon ƙwarya. Ana cikin wannan sai aka zo aka yi kuma juyin mulki cikin juyin mulki a wata na Mai da wata na Mai da 2021 aka yi wannan sabon juyin mulki. Ya zama to shi Hashimi Goita ya zama shi ne shugaban kasa, kuma sojoji suka mallake iko ba tare da sun gama da hore hula ba. To tun wannan lokacin ne kuma ra'ayin nasu ya sauya. Wata 18 yin shi suka ga kaɗan ne, ba za su yi wata 18 ba, sai suka huto suka ba da sanarwa sun ce wata 18 bai yi ba. To ana cikin wannan ne kuma sai suka kawo wannan shawara ta cewa yanzu ba a iya yin jihar ƙuri'a da sauran abubuwa in ba a yi riƙon ƙwarya na shekara huɗu ba. To wannan ra'ayin riƙon ƙwarya na shekara huɗu shi ne ka ɗaukowa su ta ɗauki matakai babba wanda ba a taɓa gani ba, ma wani rufe iyaka, hana tashin jirgi, hana kasuwanci da mali da komi da komi. To sai ya zama to kaga abin ya zama jewa ga yaƙi da 'yan ta'ada, ga kuma rashin jituwa da siriyawo kuma ga shi to. Amma sai da yake sojojin sun ɗauki wasu matakai haka, sai ya zamanto suna da horin jini wajen jama'a ta kawo musu goyon baya cewa ya kamata a ɗauki lokaci kan a yi zaɓe. To yanzu dai yanda ake ciki nike zato duk ta ƙare, sai su sojojin sun dawo dagon magana da CEDEAO ECOWAS, paske kamar yadda muka sani Mali ƙasa ce wadda bata da teku. Tekunta port kinda da take amfani da shi na Abidjan da na Dakar ne. Dakar Senegal, Abidjan Cote d'Ivoire, daga nan ne ake kai kaya, kuma daga nan ake kawo kaya wanda za su taje. To in aka yi wata da watanni Mali bata iya huddakanta haka, sai an koma. kuma ECOWAS da kanta kasan ba alheri bane gare ta da ace an ware Mali tunda Mali in za a yi yakin ta'addanci dole sai an sa Mali ba za a yi yakin ta'addanci a ci nasara ba in ba a sa Mali ba tun daga nan ne abun ya tashi in ana neman magani sai an tayi tushen magani daga Mali yakin ya tashi in za a kashe wuta kuma sai an koma Mali a kashe shi
a gefe guda Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja kwararre kan siyasa irin na kasa da kasa ya ce talauci da rashin tsaro haɗi da izza irin na 'yan mulkin mallaka na daga cikin dalilan da suka sababa ire-iren wannan juyin mulki.
Wato shi juyin mulkin nan yanzu da muke gani an finsa a ƙasashe wanda suke da akuba ta talauci da zo ta haɗu da kuma wato tanzuruma irin ta ɗan Boko Haram da ISIS da ISIS da sauransu. Wato tabbas mutane sun shiga wani kangi na masifa saboda waɗannan abubuwa biyu kuma kasashen da shugabannin da suke mulki ba su daura damarar da za su iya yakan waɗannan abubuwa biyu ba hasali ma za a iya cewa idan kungiyoyin ta'addanci suna da alamar samun nasara ko ina a duniya nasarar nan tana nuna kanta a waɗannan kasashe musamman na Afirka ta yamma da Sahel wanda suke dan saman ta kadan to rashin iya maganin waɗannan matsaloli shi yasa gwamnatoci suke rushewa talaucin da suke ciki da yawa ya ta'allaka akan irin matsayin da ake basu a tattalin arzikin siyasar tattalin arzikin duniya su dai waɗannan kamar yadda ka faɗa uwar jijin su Faransa ta same su ta mugushe su ta matse su hasali ma ko ciniki kai da su kudin Faransa yake tafiya in aka ajiye wannan kudi sai sun nemi an ba su izini na musamman da za su iya karban bashin wannan kudin ma saboda haka kamar yanzu a ce Najeriya kun mun sayar da mai an ba mu kudin mu sai Ingila ta ajiye kudin sannan idan muka ce da Allah muna son mu gina jami'a ko wani kamfani sai Ingila ce to tsaya ta ba mu bashi a cikin wannan kudin namu da ta ajiye kuma ta dauki ruwa a ciki to wannan abubuwa sun tabbata cewa haka Faransa take musu da kuma akuba kala-kala wacce Faransa bata fita daga tsarin mulkin mallaka na cin zali watakila ma ya kusa ma kama da tsari na bauta a kasashen da tewa mulki ba kuma fasa yin haka ko kuma kin yadda da wannan yana jawowa tana sa baki akan barar da gwamnatoci kuma ajalin shugabannin da suke mulki a wannan wurare wannan abin yana nuna kansa shekara 50 kuma bai canza ba akwai lokacin da European Union ma ta yi magana akan wannan ta kakaba musu kuɗi iri daya ta dora su akan tsarin tattalin arziki da yake a karkashin ta kuma a boye tana kwashe arzikin su ba tare da suna samun wato armar wannan arzikin da Allah ya ba su ba to shi yasa yanzu da talaucin ya hadu da ta'addanci kake ganin cewa sojoji abuwa biyu na faruwa da su suna ganin matsuwa ta karu su kansu a matsa suke sannan kuma dole a ba su makamai yanzu saboda a yaki ta'addanci to matsuwa ta karu makamai kuma sun karu a hannunsu da kuma dama saboda haka yawancinsu suna ganin abin da ya fi musu shine su rabu da wannan tsari musamman ma dai a samu 'yan siyasa su zama su za a ɗora wannan laifi a canjin gwamnati su ga ko akwai mafita a gaskiya babu wata mafita da ta wuce a kyara kasashen duniya masu tasowa su ci gajiyar arzikin da Allah ya musu wasu su suna ganin cewa da ƙarfi za su iya samun wannan dama wasu su kuma suna ganin da dabarar duniya za a iya samu to kuma daidai wa yane ne abin da yake faruwa ko ina yana shafa ko ina yanzu da a da ne shekaru 30 zuwa 50 da suka wuce kudin da aka yi a Mali ba zai shafi na gini ba ba zai shafi na gini bisau ma suna nema su samu su shiga matsala ba zai shafi Niger ba to amma yanzu ganda ake magana ta sadar wannan da muke yi haka kowa da yake wani yanayi na duniya yake iya magana da sadarwa da kuma to yaɗa bayanai to kaga duniya kamata ta yadda cewa a ba waɗannan ƙasashe ƴancin tattalin arziki bayan ƴancin siyasa da ake cewa an ba su idan ana son su zauna lafiya.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri kashi na farko sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sa Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Television na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci Father.
Sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu.
Shin mai martaba, ko zaka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar?
Ainihin mu Aban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekarar 1740. Kakannin suka faru Adakawa a cikin birnin Kano, sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi Doya a lafiya, a karamar hukumar lafiya. A gun suka same waɗansu kabila ana kiransu Jukunawa. Muka kafa namu dan gu, su ma Jukunawa suna nasu. Mu dinnan muka karibin mulkin wurin, muka karibin mulkin wannan gun, ko da yake mu muka same su. Wanda kuma ya fara sarautar da muka zo sunansa Sarkin Yamma. Daga Sarkin Yamma sai Fasamaza, daga Fasamaza sai Antaru Sarkin Yaki, daga Antaru sai Mazawaje, daga Mazawaje sai Ibrahim Fasamaza, daga shi sai Sule Antaru, daga Sule sai Abubakar Sarkin Yamma, daga Abubakar sai Muhammadu Mazawaje, daga Muhammadu Mazawaje sai Muhammadu Sarkin Yamma, daga shi sai Aliyu Muhammadu Sarkin Yamma. A lokacin Aliyu sai ciwon ƴan rani ta faso a inda suke masu gunin ato a Doya, sai suka kaura suka dan gusa kadan suka zo Adudu inda yake yanzu. Shi Aliyu bai yarda ya bi su ba, saboda agun Hassan shi ya fara sarauta. Daga Hassan sai Isiyaka, daga Isiyaka sai Muhammadu, daga Muhammadu sai ni Abdullahi. Ma
martaba kai maganan cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin, sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu. Shin taya kuka karɓi wannan mulki? Haka kawai suka ɗauki mulkin suka baku, ko kuma kun nuna musu fin ƙarfi kwace mulki?
Ai, ba maganan fin ƙarfi, a da zumunci kawai. Ma su suna nan suna fama da al'adunsu, ba su ma san me ake kiran shi mulki ba. Suna fama da al'adunsu, mu kuma da muka iso mun tafi da su haka, sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jago.
Kenan shine har yanzu kuke shugabancin wannan
masarautar? Muna shugabancin wannan masarauta.
Kaman wannan masarautar za a kalla za ta kai kaman shekara nawa da kafuwa?
Mu da mun zo a shekara ta 1740, kai ka yi lissafi.
Waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta?
Kabilun da suke Adudu, akwai Hausa Fulani, akwai Jukunawa, akwai Kanuri, akwai Angas, akwai Egon, akwai Tibi, akwai Mada da saura dai ga sunan.
To kaman menene ya bambanta wannan gari na Adudu da sauran garuruwa da ke jiha ku karamar hukumar Obi?
To ka san ita Agwa tashi da Obi alago ne, daddare Gwandara, mu kuma Hausa Fulani.
To kaman menene wannan gari na Adudu ya fi shahara akai, abubuwa da suka fi na shahara haka?
Noma da kiwo.
Kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin taki nasu, kamar yadda kace kun gangaro daga Kano, Kano duk inda kace Kano, Kano Tumbingiwa, ko kuma Kano Dabo, ko da me kazo an bika. To kaman garin Adudu suna da wani taki nasu?
Daga kai takin tunda kace ko da me mutun yazo an fishi. To tunda muka tashi daga can, ai ba za mu canja takin da kakannin mu da iyayen mu suna da shi ba, ko da me in kazo mun fika. Don haka da muka zo, ai wanda muka same su a gun mun fisu.
To menene zaka bugi irjin ka kace al'ummar garin Adudu suke alfahari da shi?
Al'umman garin Adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya, suna kuma alfahari da tun zamanin Turawa har yau. Mu wani gari bai ci mu da yake ba, balle mana guri, sai ko mun makwabta da waɗansu. Amma wani ya ce ya zo ko Adudu ko Doya a Bakwa, ko Doyan Jukun, ko Doyan Sharu, ya ce ya ci mu da yake ƙarya ne, muna alfahari da wannan.
To mai martaba, bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma ƙalubale da al'ummar wannan masarauta na Adudu suke fuskanta, ko za ka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a Adudu?
To ai ka san ɗan adam ba zai rasa matsaloli ba, mu muna an damuwar ruwa, kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarinta, Talakawa suna kokarinsu, Masarauta tana nata kokarin, bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa.
To kaman batutuwa na tsaro babu wata matsala kaman na tsaro haka?
Ha, maganan tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya, kusan duka duniya, saboda haka duk wani kasantacce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba, saboda haka wannan duka duniya ne, kuma gwamnati na ta kokarinta dai don gwargwado.
Shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta taka ta?
Na farko a dauki wani makaranta a zo a kafa a Adudu, tunda abinda muke kira senior primary school na lafiya division, wanda yanzu shine Doma local government, Kiana local government, Awe local government, lafiya kanta Ubi local government, bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin Sardauna na Adudu ne, yana kuma a Adudu. Wanda kuma muna son a tuna da mu ma abinda Sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana.
To kowani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha, sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare? Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi, masarautu da kuma bunkasa cigaban al'umma.
Abinda gwamnati ke yi yanzu, gwamnati ta dauka matakin, ta dauki matakin gyaran hanyar kuma ta hannun bada ruwan sha da sauransu. Akwai rijiyoyin burza wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi, har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe. Akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi, kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward, duk wayannan an shigar da wayannan wuta ko ina a yanzu naga hai wannan wuta na kan layi wanda ake ganin su da daddare, duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village, duka wannan abin ya shafe su. Kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule.
Ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki, musamman ma gurare suka jibanci kamar makarantun primary da kuma na secondary, shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu?
Eh, wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan. Yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu, akwai shi a Mahanga, akwai shi a Angon Lambu da Kefi da sauran wurare da yawa, ya riga ya je har an gabatar da su ma, ko an fara ma karatu a cikin su. Kuma ta hanyar su ba wadda take fama da maganan makarantu na primary da sauran su, kwangila na nan an shirya bada su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace. Duka wayannan abin an riga an gama, ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba da riba.
Kwata-kwata abinda ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa, wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri, nake cewa sai an jima.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, akodayaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Lalla raba mai mota dodo kanan alijan yarun da san kalife na daraba ye daraba da de bale ga da la la anye bodo bodo Shida alhaji yalo gami da umaru halima bodo na alhaji amda da shida da hina na na kota ina bada di kawana kundulu mamma na sanyo alhaji kanshi da shida tuke tando mai kano mai saji sanye da amba ture posta da shida bawana posta wa anda ke ga sakan ne to ka ji sabi u dai dai ba so halin baban da ta in ya ha bi sa hanya kanan aligen da da ne ko le ka da kan ko di da tuwa abin sun jiwa wanda la in da ki si sa kwana da yunwa
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.